Manunia. Alamude hukuncin kotun tsaron karkin zaben shugaban kasa a Nigeria ta sa siyasar kasar ta kara dumama.
Ba toyi haƙi bane, an yanke mana haƙi ne ma gaba daya. Ba a nuna mana mutunci ba ko daya a cikin wannan shari'a.
Wannan cin tara, ina so in tabbatar miki da cewa ba za mu biya tara ba, domin za mu daukaka kara kotun daga ita sai dai kotun Allah ya isa.
Sai dai kuma wani tsohon jigon jam'iyyar PDP da ya tsallaka zuwa jam'iyyar SDP ya ce ai jam'iyyar PDP ce ta fara shukar da ta tsirar da abubuwan kyama.
Ai zalunci, PDP ce ta haifi zalunci. Ni na gani na je so 11 kotu. Me PDP kuma za ta yi magana akan wai zalunci a kotu? Ai su ne uwar zalunci.
Game da gurgure gurbin ministan jihar Kano da ake cin kasuwa a masarzar tawattare Najeriya babu jihar Kaduna kuwa, Farfesa Yusuf Ibrahim Angon ne ke cewa an danne damar da doka ta bai wa al'umma.
Gaskiya cutarwa ne kwarai da gaske ga kowace jiha da ba ta da wakilci. Su sauran yohin sun yi sa'a dama bibiyi ne suke da shi, to daidai ba ka amince ba ko ba a yi ba komai, to dole ke kawai ba ta da kodaya.
Su kuwa wasu masana cewa suke ai cire tallafi ya ta gayyar talakawan Najeriya da dama.
Ana magana cewa sanadiyan cire tallafin man nan shekara na 2023 din nan, watan 1 zuwa watan 3 akwai mutane miliyan 4 da suka shiga cikin talauci. A kuma yanzu zuwa ƙarshen shekara ana tunanin cewa akwai mutum miliyan 700,000 da za su shiga cikin talauci. Saka ga rayuwar mutane duk ta canza.
Wadannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin miliyan da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin hikima. Shiri na 135 cikin jerin shirin manuniyan da kan tattauna da ƴan ƙasa da kuma hukuma. Hukumar kuma ita ce ta yi hukunci kan ƙarar shugaban ƙasar da ƴan adawa ke ta cewa a gaskiyar magana suna ganin an tafkaca mama. Dr. Yunusa Tanko Jigo ne a jam'iyyar Leban da ya ce yadda kotun ta yanke hukunci kuncin ne yasa dole su ƴan adawa su dugunzuma.
Ba toyi haƙi bane, an yanke mana haƙi ne ma gaba daya. Ba mu da haƙi, ba mu da ma mutunci, ba a nuna mana mutunci ba ko daya a cikin wannan shari'a. Kuma duk abubuwan da muka faɗa da su ma ƴan Najeriya ne, ai sun ga abin da aka magudin da aka tafka a cikin wannan zabe. Amma suke cin mutara ba su kuma sun cin mutuncin mu. To abin da suka yi a ci gaba, ma'ana shi ne ɓarawo ma zai iya zuwa ya zo ya nemi shugabancin Najeriya, kuma ba wanda ya isa hana shi billahi lazi. Kuma a kashe demokradiyya abin da ake kokarin yi kenan. Yanzu da ake cikin zunnan kowa ma in ya ga dama kuma in dai kana da kuɗi zaka iya zuwa ka fito da mutane wanda za su samu da mutane hankali, za su iya satan akwati, za su iya magudi, za su iya duk abubuwan da suka ga dama don su kama rage mulki za su yi shi. Mu kuma mu daga ƙara wannan tare da za ka ci mu daga ƙara sai mu gani kuɗi ko za mu iya biya ko ba za mu biya ba.
Shi ma dai wani jigon jam'iyyar PDP a tare Najeriya Malam Umar Sani Dikadi ya ce tattara tarin tarar da aka tura wa masu ƙara yasa suka gane cewa lallai dai Allah kaɗai ya san karatun kurma.
Daman ban mu ɗauki daman cewa kotun nan za ta yi mana adalci ba. Amma duk da haka da yake tsarin mulki ya ba da dama ka kai kotu, to dole ne mu kai kotun farko kafin mu je kotu na biyu. Kuma taron da aka shimfiɗa cewa an yi mana cewa mu biya cikin kwana biyu ko kwana uku ya nuna gaggawa na kotu. Saboda haka idan za mu ɗaukaka ƙara, dole ne a dakatar da wannan maganar biyan tara, domin ba ita ce kotu na ƙarshe ba. Kotun ƙarshe shi ne kotun koli na Supreme Court, ita ce za ta iya cewa ta tabbatar da wannan abin da kotun ta yi ko kuma ta sauya abubuwan da wannan kotun ta yi. Saboda haka mun ɗauka ƙara tun a jiya, tun da kwana 14 ne muke da shi na shigar da ƙara, sannan kuma a saurari ƙararmu. Saboda haka wannan cin tara, ina so in tabbatar miki da cewa ba za mu biya tara ba, domin za mu ɗaukaka ƙara. Kuma idan kotun koli ta ce to lallai ta tabbatar da wannan tara, to a lokacin ne za mu biya, tunda da wannan kotun daga ita sai dai kotun Allah ya isa.
Sai dai kuma tun tsohon jigon jam'iyyar PDP da ya tsallaka zuwa SDP Dr. Umar Ardoyebule na ga yau duniya cewa ai idan har ma za a zarzaren zargi ga kotunan Najeriya, to PDP ma ya kamata a fara tuhuma.
Sa'ilin da PDP suke gasa mini kayan zalunci a hannu, sannan in rugo zuwa kotu kotu su kara mini garwashin wuta a kai. Me PDP ta ce, Aisha Ailin PDP da shugabanninta da kuma gwamnatocin da suka kafa sun ga kaman kayan ado suke yi da zalunci. Ato, yanzu abun ya juye, reshe ya juye ga mujiya, sannan su ce za su yi fada. Za su ihu, za su ce magana wai ana zalunci. Ai zalunci, PDP ce ta haifi zalunci. Ni na gani, na je so 11 kotu. PDP su bi kotu, su ba da kudi, su yi duk abinda za su yi kotu su juye a kaina. Supreme Court so 3 na je, Court of Appeal so 3 na je, High Court so 5 na je. Me PDP kuma za ta yi magana akan wai zalunci a kotu, ai su ne wai zalunci.
Tun bayan tun kuɗe ta da tantance minista daga jihar Kaduna, wasu masana ke ganin ai shikenan kuma jihar Kaduna za ta taka tarkon tagumi, sai dai kuma idan daga baya za ta nemi alfarma. Sai dai kuma ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran da kan kai komo a duniya, Farfesa Ishau Ibrahim Ango na jami'ar jihar Kaduna, ya ce ya zama wajibi shugaban ƙasa ya gaggauta ɗaukan minista daga jihar Kaduna tunda dai majalisar zattawa ta riga ta fara zama.
Tsari dai na federaliya da kuma doka da aka samu ta tsarin mulkin Najeriya ya nuna cewa kowace jiha a bata akalla wakilci a majalisar gudanarwa ko zartarwa ta ƙasa. Mu kuma jihar Kaduna minista ɗaya aka bayar, kuma majalisa bata tabbatar da shi ba, kuma a yanzu haka suna an so mu gudanar da taruka na majalisar ba mu da wakilci a ciki. Wannan yana da hadari kwarai da gaske, domin mai daki shi sai inda ruwa yake zuba, inda muna da wakilci abin da ya dame mu zai iya bada rafinmu, kuma ko me za a raba za a tabbata an bamu. To wannan gaskiya abu ne mai cutarwa kwarai da gaske. Amma dai tunda akwai ma'aikata guda ɗaya da naga an kusan an ware ta ba a taba ta ba, sai mu ce to muna zaton wannan ma'aikatar ita aka ban mana. To amma a haka din ma muna kira ga shi mai girma shugaban ƙasa da ya hanzarta domin a sami sabon wakilci ko wanda zai wakilce mu a wannan matsayi, domin mu ma jihar Kaduna mu sami abin nan, domin rashin haka gaskiya cutarwa ne kwarai da gaske ga kowace jiha da bata da wakilci. Su sauran jihohin da su ma ba amince da ministocinsu ba, sun yi sa'a dama bibi ne suke da shi, to ɗaya ɗaya ba ka amince ba ko ba a yi ba ba komai. Amma mu ko ɗayan ma ba mu da shi, Kaduna ce kawai bata da ko ɗaya, kuma ina ganin wannan abin a duba ne kwarai da gaske.
Game da kwarmato da kwarorotan kwashe tallafin taimakawa farashin mai a Najeriya, kuwa masana da wasu ƴan ƙasa ne ke cewa a gaskiya cire tallafin ya buga wa talakawan Najeriya guduma.
Ana magana cewa sanadiyan cire tallafin man nan shekara na 2023 din nan, watan 1 zuwa watan 3 akwai mutane miliyan 4 da suka shiga cikin talauci, a kuma yanzu zuwa ƙarshen shekara ana tunanin cewa akwai mutum miliyan 700,000 da za su shiga cikin talauci. Saka ga rayuwar mutane ta canza, mutane a Najeriya za ka suna tafiya a kafa, yanayin abincin da al'umma suke ci ma ya canza. Za ka ga yanzu a samu a ci abincin ma ake magana ba wai magana abinci da nama ba.
Mutane suna cikin halin haula'i, musamman ma mata, dan yanzu ina gaya maka mata ma yanzu suke rike da gida saboda mazajen nan galibi masu yin acaba ne. An cire tallafin man nan, motoci suna a ajiye, mashinan ma an sun sa man sun zagaya, kuɗin su sukan ce baya dawo. Tsadar rayuwa, tsadar mai, yanzu abin da mata suka koma kenan wanke-wanke da shara gidan masu kuɗi saboda babu abinci.
Yanzu halin da ake ciki mafi akasarin talakawa musamman matasa, wallahi ba su san ina za su tunkara samu naira 20 ba. Za ka ga mutum wallahi ba barawo ba ne, magidanci ne, amma wallahi zai je sata dattijuwa ko kuma budurwa ko bazawara za ta je ta badala don ta samu abin da za ta ci ta da ƴanta. Wannan halin da ake ciki kenan a wannan ƙasa tamu Najeriya, ƙasar da ake sanya ta a cikin ƙasashen da suka fi arziki a duniya.
Iyaka batutuwan da za mu iya kawo muku kenan cikin wannan shiri na manuniya, sai raka mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu da fifin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa kullun kwanan duniya ne suke ƙara rama, domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1351 ne su yi sallamar sakin kujerin da su ne suke ta faman takama. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan bambare dukkanin bamborin da ka iya kawo baram-barama. Kuma a madadin su duka ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kunu mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya.